kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa tare da ni Amina Bahari Auna.
Lara Aminu Fage.
Kuma Zainu Isiyaku cewa ya
yi a duk lokacin da zamu je kasuwa ko gidan biki muka rufe baki da hanci da takunkumin rufe fuska
sai amsar Abubakar Ayuba Mahangi yace yau da gobe muna halarta amma ba wani bin dokokin kare mu daga cutar ta coronavirus kuma a yankin mu duk muna lafiya kamar babu wata cuta
to sai kuma amsar Sadi M Madaki yace hakika filin yau da gobe na muryar Amurka mu kan ba ana biki ko hidima da muke yi a yanzu domin kowa yana ganin mutuwa ce ta zo masa
bawa Abdullahi Maska yace babu abin da ya sauya a yadda muke gudanar da harkokin mu kama daga taron biki wasanni taron ibada cin kasuwa da makamantan su ba tare da daukan wani mataki na kariya daga cutar corona ba kuma alhamdulillahi lafiyar mu kalau har ma muka manta da wani abu wai shi annobar coronavirus sai dai idan mun bude radio ko karanta jaridu sannan ne mukan tuno wai akwai wani abu mai sura coronavirus muna addu'ar Allah yayi mana waɗannan cuta da ta'addabe mu
to daga dai jihar Yobe ga activist Usman Ali Kudamago yace hakika ina halartar duk wani biki da aka gayyace ni a wannan lokaci na annobar coronavirus kuma kariyar Allah ce kawai take bibiya na domin ko ba wani mataki na kare kai da nake dauka
sai a jagara yabo Allah yasa na fada daidai yace komai muna halarta kuma babu wani mataki da muke dauka
to fa ga amsar Isa Abdul Qadir yace ba sai mun yarda akwai ta ba sannan zamu iya daukan wani mataki
shi kuma Kabiru si Yarima cewa yayi Allah sarki mu kan mun miƙa al'amuran mu ga Allah wallahi ni kan ban taba kwana da cewa akwai COVID-19 a garin mu ba dan haka muna ci gaba da watayawa in akwai COVID-19 to Allah ya kawo karshen ta domin ina ganin kamar zuki ta mallace kawai kin ji fa amina
to shi kuma Isuhun Haruna Kariya Niger yace duk da cewa ni bana gida Niger a halin yanzu ina Libya amma fa yanzu cutar coronavirus ba ta kai ga yankunan karkara ba kuma Allah Ubangiji ya kiyaye hakan to amin
shi kuma Saminu Maimai Gadan Kunsa Al Tafawa Ballewa cewa yi tabbas muna halarta amma babu wani matakin kariya da muke dauka
to sai kuma amsar Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau tace ni dai tun ranar da naji an ce cutar coronavirus ta balle a jihar mu ta Niger na dena zuwa gidajen biki kwata kwata wanda hakan ya sa muka kusan samun sabani da ƴan uwana sai da mijina Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya shiga tsakanin mu sannan muka shirya a ƙarshe ina addu'ar Allah ya murƙushe mana cutar coronavirus a Najeriya to amin
sai amsar mu ta gaba ta fito daga Isa Muhammad Saddam dan kishin arewa daga jihar Kebbi yace salam VOA Hausa yau da gobe gaskiya ni ina halartar wuraren bikin aure da na suna da ma masallacin Juma'a a yankin mu ba tare da fuskantar wata matsala ba kuma gaskiya kusan al'ummar mu duka haka muke domin mu ba mu da cutar coronavirus kuma Allah ya kare mu daga ita baki daya amin
to sai kuma amsar Muhammad Salisu Mamuda inda yace VOA ko har yanzu wannan tatsuniyar ba za ta kawo ƙarshe ba a wajen ku mu kai ai mun gane gizo makareci ne ta kurin kus
sai amsar Fatima Hamdani tace salam fatan alkhairi gare mu baki daya eh gaskiya mukan je amma mukan kiyaye kuma muna yin addu'o'i da kuma daukan matakan kariya da masana suka bayar fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki daya amin
kuma sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu jama'a yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya zagaya garin Yola ya tuntube mutane akan halartar taron biki
so jama'a barkamu da haka barkamu da kasance yau da gobe a yanzu haka dai muna jin ra'ayin jama'a dangane da halin da ake cikin coronavirus kuma duk da wannan matsala na corona da alamun jama'a kan je biki don ko ta ina ka ta daka da a baya an ce babu hukuwa amma yanzu akan je bukukuwa da sauransu hakan nan ba ta wasu lokutan ba ta daukan matakai ba zan jira in al'umma na dangane da ma inda ake zuwa bikin ta da farko ya suna
sunana Kasim Bubalon
mallan ga corona ga kuma bukukuwa kana zuwa biki
to gaskiya dai bana zuwa biki domin ina kokarin in kiyaye lafiyata.
Amma jama'a kan je?
Eh to wasu da dama suna zuwa bikin, amma kamar ni dai ba na zuwa.
Alaka tunanin me yasa suke zuwa kuma kai kuma me yasa baka zuwa?
Eh to ni dai abin da yasa bana zuwa domin in kiyaye lafiyata. To wasu kuma kila suna zuwa domin su kara sada zumunci da kuma ganin girman wannan ita biki.
Kamar su da suke zuwa da kai ganin su, kana ganin san daukan matakai?
Eh to wasu wuraren da suna daukan matakai, don wasu kuma ba su yarda da cutan ba shi yasa maka ga suna kara hada-hadan su kamar da suka saba. Wanda suka yarda da cutan akwai ta kuma san gawa da suka kama na kusa da su, to suna kiyayewa.
Kamar a wuraren biki ka duk da cewa baka zuwa amma kana gani wasu suna zuwa, kana ganin san daukan irin matakan kamar aburfe hanci da tafiya da wannan ruwa na tsaftace hannu da sanzu?
Eh to wasu bukukuwan dai suna daukan wannan matakan, amma wasu bukukuwa kuma ba sa dauka kawai dai dan ma ba su yarda da cutan ba shi yasa ba sa yi. An wala a rasa waɗanda suke rufe hanci da kuma su yi kokarin su wanke hannunsu kafin nan su sunduma cikin mutane.
Sunana Salman Yaya Yusuf. To ga wannan hali da ake ciki na corona bukukuwa ne ke na alamun kamar ka shirya ka je bikin bi. Kana zuwa biki a wannan yanayi?
Eh to biki kam ya wuce ma in ce ina zuwa, saboda a gidanmu ma an yi biki kwanan nan ranar Juma'a da ta gabatar nan.
To amma ba a tsorata ba ga halin da ake ciki?
Eh to kasancewar a baya an daga wasu bukukuwan saboda yanayi na corona, musamman da ake cikin takunkumi na lockdown. To amma da yanzu mutane suka fahimci kamar an cire lockdown din sai suke ga kamar gara a cigaba da bukukuwan kawai.
Lokacin kuwa bukukuwa akwai irin matakan da kuka dauka?
Eh to an dauke matakai duk da cewa dai Hausa suka ce idan dambu yayi yawa baya jin mai. So adadin yawa na jama'a watakila wasu ba za su iya kiyaye dokan 100% ba, amma dai an kwatanta.
Kamar ku da kuka shirya bikin, wani mataki kuka dauka? Sannan waɗanda kuma suka zo, wani mataki ma suka dauka?
Eh kamar mu da muka shirya bikin dai mun yi iya kokari mun tanadar da abubuwa na wanke hannu da kuma shi face mask, wato takunkumi na fuska dai haka. Su kuma waɗanda suka halarto biki mun yi iya kokari wurin nuna musu cewa su bi waɗannan dokoki, kuma sun yi kokari wasu sun ba da haɗin kai.
An tashi ce
ba laifi.
So malama ya suna?
Sunana Shamsiyya.
Da malama Shamsiyya, ya halin da ake ciki na corona sannan kuma da alamun kin dalle ga bukukuwa?
A gaskiya ne kam fa ina zuwa bukukuwa sosai, don aka ce idan abu ya zo da farko ne dai na ji tsoro. To amma daga baya da naga abun ba zai kare ba, yau da kullum abun sai karuwa yake. So ya kamata mu sake jiki, ya da mara kaman ya shiga jikin mu yanzu. So dan idan kace ba za ka je biki ba, kasuwa kan ba za ka je ba ne, ana zuwa kasuwa. So biki kuma an tunda dai an sa ka'ida kaman ma'ana a ce mutane 50 ake so, to ai za ka iya zuwa shi. To kaga kasuwa kuma ba a ce ga iyakan mutane da ake so su je ba. To don zuwa biki ne gaskiya ina zuwa, kuma ina yin akwai abin da ake cewa tazara ko ake cewa ra ta so yauwa, kuma ina sa takunkumi na fuska na, kuma musamman ma ni ka yawancin bikin da nake zuwa ina samu suna sa wannan, suna ajiye ruwa a waje don a wanke hannu a sa wannan abun na shafawa a hannu din nan, hand sanitizer din nan. To don kawai dai a ci gaba ne kawai, don ba abun da za a ce wai don ana wannan annoba ta COVID-19 wa ma'ana coronavirus a ce ba za a yi wannan ba, to bai zai yi ba gaskiya. Don shashewa sosai ma muka yi, don ba abun da zai hana. Don aka ce kullum fa abun karuwa yake instead of ya ragu, to sai kuma ana samu yana karuwa.
Sai jiki a gaba ba zai rasa ragu ba ko da kin ce ya zama ku jiki?
Yawwa ya dawo jiki gaskiya, da farko ne dai muke jin tsoro, amma yanzu abun kawai dai gashi nan ne gaskiya.
To mun godiya.
To masu saurare yanzu bari mu gangara mu je kudancin kogin Niger da Benue. Wakilin sashen Hausa a jihar Rivers, Lamida Abubakar ya hada mana rahoto akan lamarin corona a can yankin.
Gwamnatin jihar Rivers dake yankin Niger Delta ta bayyana a baya-bayan nan cewar allobar coronavirus na ci gaba da bazuwa a jihar ta Rivers sakamakon kememe da mutane ke yi wajen kin bayyana kansu na cewar suna dauke da cutar ta COVID-19 domin hukumomi su dauki matakin da ya dace wajen aiwatar da gwaje-gwaje da kuma killace su. Jama'ar jihar ta Rivers dai kamar yadda gwamnati ta faɗi sun rungumi magungunan gargajiya da zaran sun ji wasu alamomi masu kama da cutar ta corona. Kuma kawo yanzu amfani da magungunan gargajiya ba a tabbatar da shi ba a kan cutar ta coronavirus. Tuni dai gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna Barista Yansu Buke ya gabatar da jawabi ga al'ummar jihar ta Rivers ya ce,
"We've also noticed that most affected people are resorting to self-medication instead of presenting themselves for appropriate medical attention and treatment at the state's treatment centers."
Muna sanar da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zaɓi yau kansu amfani da maganin gargajiya. Sun kimi da kansu ga hukumomi domin a basu kulawar da ta kamata.
"For appropriate medical attention and treatment at the state's treatment centers."
Yanzu dai jihar ta Rivers ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke ɗauke da cutar ta COVID-19, inda gidigidigar baya-bayan nan jihar Lagos suke zama ta ɗaya. Ga ma abinda 'yan jihar ta Rivers suke cewa,
"My name is Mark Lane from Port Harcourt, Rivers. When the issue of using self-medication, local help and all that."
Wannan yana cewa ne sunana Mark Eleno bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya. Haka batun yake mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai. Shi kuwa wannan dake da suna Bobo Rotimi yace,
"My name is Rotimi Bobo. COVID-19 is real, but I'm in the market now. You can't find 10 people that uses face mask. My own opinion based on the local house, I still believe in it."
Yace dangane da cutar COVID-19 dalle gaskiya ce, amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba. Misali, kaga yanzu haka ina a kasuwa amma ba mutum 10 dake sanye da takunkumi domin kariya ga cutar ta corona. Kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya, tun kamin a haife ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya, saboda haka ba mu da wata mafita.
"Because our parents believe solely on this local medicine."
To ko yaya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya? Hajiya Nafisa Urori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiwon lafiya.
"Kare abin da yasa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin ganin nan ake ce mace daragare a rahoton da ya hito da president na Madagascar. To tun daga sannan mutanen mu sai suka rage jin tsoron. Akwai wasu su ce an kada tafarnuwa da zaiti aka yi tafasa aka yi suraci ciwon ba zai kama su ba. Gaskiya akwai damuwa saboda abin da ake masoro ba a samu maganin mura amma shako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo."
Kuma lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewar cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke dauke da kwayoyin cuta. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga hirarru wakilin sashen Hausa a Katsina Sani Manumfashi da bakon da ya gayyato mana domin ba da shawarwari akan yakar wannan cuta ta coronavirus.
Yanzu muna tare da Dr. Hassan Ibrahim, babban likitan Aliba Memorial Hospital da ke garin Kaduna. Mai gama dokta, akwai waɗannan al'amura na da suka jibanci cutar nan ta corona. To al'amarin shi ne cewa mutane da yawa yanzu sun sakankance ana ta hidindimu na biki ba tare da an sanya abubuwa ko ɗaukan matakai na rigakafi ba, in baya ga ma'aikatan gwamnati da kuma wurare da hukuma ke kula da su wanda za a ce sai an goge hannu da shauransu. Shin matsayin ka na kwararren likita da ya kwariya game da irin cututtuka ɗinnan da ke bijirowa tsakanin al'umma, shin wai corona ta kare ne ko ku?
Corona ba ta kare ba, in ma za a faɗi gaskiya kamar yanzu ne ta daga bullowa. Saboda lokacin da aka yi kulle-kulle aka aje mutane, to an killace mutane, abubuwa na ta nan ana ta taka tsantsan, za ka gane wane ne da wane ne ina abu yake tafiya. Amma yanzu a buge za ka ga komai zai iya hargitsewa, saboda kowa na shiga da fita ta ko'ina. So hatsari da tsautsayin da za a iya samu yana nan yanzu ne, ma watakila ya kullo.
To yanzu wani irin matakai ne ya kamata a ƙara ɗauka, don wasu suna ganin a dan ka sha dauri ko wani abu shi ke nan wannan cutar ba za ta iya kama mutum ba.
To a zancen gaskiya matakan da za a ɗauka shi ne, na farko a ƙara wayar da mutane a fahimci menene wannan abu, da kuma ya abin yake tafiya, ya kuma ya aiki za a iya magance shi. Ba ta siddabarin da kowa yake ta tunani ba, ba kama kan wanda ake tunani ba. A fito zahiri mutane na farko su san ciwon nan yana fanan, kuma ana mutuwa, ana tafiya, ana warkewa. Akwai da yawa wanda suna samu suna warkewa, da yawa warkewa wataƙila ya fi yawa. Wa'inda suke jajircewa in sun samu wataƙila ya fi yawa, to amma kuma akwai wa'inda da ya taɓa su kuma ana jin jiki matuƙa, su kuma wa'innan sai ya taɓa ka za ka san cewa zahiri yana tafiya. So mutane su san haka, sannan a san kuma me za a fara ɗaukan matakai da za a ce an kiyaye, menene me ake kiyaye, kuma san gaskiya haka. Sai kuma akwai kariya matakai wanda ake ta zayyana a kullum, matakai da ake kariya kar ma a samu kar a ɗauka. To shi ne in aka ankara aka gane, shi ne zai kawo sauƙin irin a ce hatsarin da abin zai ci gaba ya kubuye ce.
To ganin sai ka yi waɗannan bayanai na matakai ɗin nan, ko za a zayyana mana su da ya zaman to kamar an ƙara jaddadawa mutane sun cewa cutar nan fa ba wai ta tafi ba ne, ba kuma an daina kamuwa ba ne, ga matakan da za a bi na samun garkuwa daga gare ta.
Yanayin da za a fara, na farko mutum ya inganta lafiyar jikin shi. A ta ko'ina ne za a iya samun ka inganta lafiyar jiki ta cin abubuwan da za su gina jiki. Abubuwa ba lallai sai kayan alata ba, daidai gwargwado mutum yana cin abubuwa zai gina jiki da jikin shi da iyalin shi da yan uwa. To daga nan garkuwar jikin mutum zai yi karfi, wanda ko da an samu kuskure za a ga to akwai yaki da zai iya tafiya a samu a zauna lafiya, na farko kenan. Na biyu, mutane wannan irin cakuɗe-cakuɗen da ziyarce-ziyarce da shiga-shiga da tafiye-tafiye, wanda in ba dolen-dolen ba yanzu kowa ya samu ya natsu ya tsarkake kanshi, kar a je garin tsalle-tsalle kaga kuma an samu matsala. To sannan aka yi irin wa'annan haka, to akwai sa'an da ake fata to an yi irin wa'annan abubuwa. In za a yi taro ko kuma ɗan daidai gwargwado za a zauna, shi ne cewa to a yi wannan nisantan da za a yi. Saboda a yanzu banda cewa wai miyo ko majina ne zai tofa mutum ya samu, akwai tunanin da ake ma cewa a iska mutum zai iya samu. So zama a killace, a rufe a irin wurare da ya fi mutane da yawa, to in mutum ɗaya na da shi to zai iya yaɗuwa da irin komai zai yi. So a yi wannan zama ɗin, kar a ringa irin shiga juna, kar a ringa takura juna, kar a ringa kulle-kulle a wuri ɗaya. Hatta zama a ofis haka, a gidaje haka, zancen sa AC ko a wurin ma'aikata yanzu ba shi ne mafita ba. Tafiya ma in za ku yi inda mutane da yawa a cikin mota, ya kamata a saki wundunan iskar su fita. Sannan kuma in za a zo a ma zauna ɗin, a yi wannan ɗan tazaran da za a yi, a yi magana daidai gwargwado. Mutane suna da ɗan wannan takunkumi saboda tofe-tofe, kar ya zonto ya zonto haka nan. Sai tsafta da muka sani na al'ada na tarbiyya ma, na wanke hannu, ya kamata a ci gaba da inganta su. Ana son wanke hannu da sabulu da ruwa mai gudana. To ta haka nan za ka yin abubuwa na kiyayewa, lafiyar kana tsarecewa. In kuma wani abu yin ya taso ga jikinka, yana da ƙarfin da zai yake shi, ya murƙushe shi, baka sha wahala ba.
To ina fahimta ka likita, akwai batun wannan gwamutsuwa da ake wuraren biki na taura aure na zama a masallaci. Wasu na ganin a dole a dai haɗu a cika sahun nan da aman matsi, za ka ga mutane da aka ɗan ba da iko cewa a buɗe masallatai a wuraren da aka buɗe su. To sai ga an ɗancin kusurin da yana tilasta mutane su sa takunkumin na baki, da kuma masu zuwa wajen biki na aure musamman mata, da kuma masu zuwa kasuwanni musamman yanzu daidai lokacin sayan ragunan layya, za a ga mutane sun yi yawa a ancin kusa a kasuwa. Don je na leƙa wata kasuwa na ga yadda take, shin nan menene, wani irin shawara za ka bada ga irin masu cuɗanya da jama'a haka nan?
Gaskiya irin wannan cakuɗewa, irin kamar a ce ma na biki, musamman na biki bukukuwa da za a zo a cakude, mata sun cakude, an hana buɗe wuraren yin biki, amma a gidaje kuma ana jin ana cinkushewa, mutane daga garuruwa suna zo ana cinkushewa, wani irin hatsari ne ake tare da shi a wurin. Baka san wanda yake da shi ba, wanda bai da shi ba, dan kaɗan daidai gogoro in ya harbu ɗaya kawai duk kowa da ya tafi wurin ya harbu, kuma a doka ya kamata dukkan kuma a je a killace ku. To ga ga wannan wani matsala ake kawowa. So ta da bukukuwa da ake kawowa ana yi din ana cakuɗewa yanzu ba mafita ba ne. Yawancin irin ka'ida lokaci ya zo ne ma da aka ba da sarari da za a takaita irin waɗannan biki-biki, kaga kayi sha'ani na aure na biki da zanto cikin da albarka. Cakuɗewa annoba za a ɗauka, wasu su tsira, wasu za su tashi kuma su gwamma sai su samu wahala. In ta fannin ibada ne an kawo fatawa da yawa inda ya kamata a ci gaba da ibadan nan, wanda kuma mu ci gaba da addu'a. Lokaci kaɗan na jin za a wuce wannan wuri sai ga abubuwa ana zuwa ana yi shi tare. Amma su bukukuwa abinda bai zama dole ba, bai kamata mu ɗora ma ganmu dole muna karya abubuwan sharaɗin da aka bamu na kiyayewa ba, kanmu za mu yi ma. Shi yasa taken ma yanzu da ake nuna shi ne cewa lafiyanka na hannunka ne. In ko muka tsaye a hannu muka mai rukun sa kaina, muka dinga irin wannan cakuɗewa, to za mu ya mutse ma junanmu, mu yaɗa irin wannan cuta ya zo cutar da mu gaba ɗaya. Sai ga ana neman a samu sauƙi, duk waɗansu bauta da muka yi na killacewa na zama sai zo zanto asara a irin wannan kubicewa da zai faru.
To a ƙarshe likita, yanzu wasu suna ɗan dogon cewa ai bai kama yara bai kama matasa, ya fi ta'azzara tsakanin tsofaffi waɗanda suka shekara 50 abinda ya samu ko 45. To sai ga shi a ƙasashen da suka ci gaba an samu yawaitin wannan abubuwa. Yanzu akwai ko a Amerika akwai jihohi da dama wanda yanzu suka sake komawa gidan jiya sabili da sai aka ga yawaitin kamuwa da wannan cuta ya ƙaru sosai fiye ma da da ɗan tsakanin nan da aka buɗe wuraren makarantu da shauransu nan. Kuma wani irin jan kunni za ka yi ga jama'a don su fahimta?
So a fahimta, an faɗa cewa mutane da suka magenta wanda kuma suke rauni sun fi bigewa da wannan ciwo, amma ba gaskiya bane cewa bai samun yara. A yanzu an samu yara da yana kamawa, to kaga hatsari ne kuma tanan. Kuma wani lokaci in yaran suka samu su suke zama da iyaye, su suke zama da kakannin su, sai ga abin ya je ya buge su, ana samu wani matasan ma ana samu. Aka buke diddiga kamar a ƙasarmu na Najeriya, sai ga diddigan shekarun waɗanda aka ce ya harba yanzu irin yana daidai wajen 'yan 35-35 ne. In aka irin waɗannan ke diddiga, saboda su suka fi hazara, su suka fi cakuɗa kuta ko ta ina, to sai ga abin hatsarin yana na a ko ta ina. Kuma in aka sani ya samu wani wanda yake da ƙarfin jiki shi zai jajirce, to kai da kake da rauni ko da shekarunka bai kai ba, in ya harbe ka to sai ga ya nakasar da kai. To sai irin wannan ya kamata a kiyaye, kar a ce wannan ne yake zaɓa wannan ne bai shafa, a ɗauka kowa yana shafa, sannan ne za a kiyaye. Saboda ciwon nan ya same ka, kai kana ganin kana da ƙarfi, to kana da wani mai rauni tare da kai, zai iya samu iyaye mata iyaye kakanni duka zai samu, har 'ya'yan suna samu. To ya kamata a fige matakai ne na musamman, kuma in za a yi wani irin ɗaukan mataki ma iyayenmu da suka manyanta su ya kamata mu kare, da kanmu za mu kare su, wanda za mu iya samun irin yanayin da za a iya natsuwa daga komai ya samu, sannan an fita a yi tazara a samu nasara a kai.
To na gode Dr. Hassan Ibrahim Biba, babban likita mai kula da asibitin a Biba Memorial Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya. Na gode.
Lagode.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sabaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Allah ka ba mu sa, mai sama Allah ki yaya ciwo gobe.